Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Ibrahim Kalmus Sigaraba da masu sauraron abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 18 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku sun mutu, sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bawon a Mali jiya Litinin. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin ya yi gargaɗi cewa halin da ake ciki a arewacin Habasha na daɗa ƙazancewa, kuma bai ga yadda za a iya kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙarfin soji ba. Sannan an dawo da tashe-tashen hankula a ciki da kewayen wani gari na arewa maso yammacin Siriya ɗan kwanaki bayan da wata ƙungiya mai da'awar kishin Islama ta ɓace shi.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa wani babban jirgin da ake zargi na masatar man Najeriya ne da sojojin Najeriya suka yi ya janyo cece-kuce, kuma masana sun fara sharhi a kai.
Akwai tanade-tanade a cikin dokoki na ƙasa waɗanda suka tanada cewa ababe haka a kama su a ajiye su irin wannan don gabatar da su a matsayin shaida a lokacin da ake hukuntar da mai laifi.
To duk a Najeriya dai, yan sanda a jihar Adamawa sun kama wasu yan ƙasar kamar biyu. Ko me aka kama su da shi?
Suna ɗauke da kayukan mutane da kuma kasusuwan mutane wanda suka je suka tona ne a cikin makabartan a wani ƙauye cikin Kamaru domin su kawo shi nan Najeriya sayar.
To Allah ya kyauta, sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani. Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin Tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku sun mutu, sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bom haɗin gida a arewacin Mali jiya Litinin, a cewar wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya. Mayaka masu da'awar kishin Islama waɗanda wasunsu ke da alaƙa da Al-Qa'ida da ISIS sun ci gaba da tawaye da makami a arewacin Mali a tsawon shekaru kimanin goma da suka gabata. Dakarun tabbatar da zaman lafiya ɗin na sintirin bankaɗo na kiya ne a cikin al'ummar Tasali da ke yankin Kidal na arewacin ƙasar lokacin da aka kai masu wannan harin, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Stephen Dujarric ga manema labarai. Dakarun tabbatar da zaman lafiya aƙalla 174 ne aka kashe tun munanan hanyoyi a Mali tun bayan da aka fara wannan aikin a shekara ta 2013, wanda hakan ya maida wannan aiki na tabbatar da zaman lafiya mafi haɗari a faɗin duniya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin ya yi gargaɗin cewa halin da ake ciki a arewacin Habasha na daɗa ƙazancewa, kuma bai ga yadda za a iya kawo ƙarshen tashin hankalin ta ƙarfin soji ba. Tashin hankali da lalata abubuwa sun kai intaha an wofinta tsarin zamantakewa, abinda Tony Guterres ya gaya ma manema labarai kenan a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa dole a kawo ƙarshen tashin hankalin a yankin Tigray na ƙasar Habasha yanzu, ciki har da kwance ɗamara da kuma janyewar sojojin Eritrea daga Habasha ba tare da ɓata lokaci ba. Jagoran na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dole ne al'ummar duniya ta haɗa kai wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankalin, wanda aka kwashe shekaru kusan biyu ana yi, wanda ya yi sanadin mutuwa da kuma raunata dubban mutane, baya ga jefa miliyoyin mutane cikin wani yanayi na gab da faɗawa cikin tsananin yunwa. An dawo da tashe-tashen hankula a ciki da kewayen wani gari na arewa maso yammacin Siriya ‘yan kwanaki bayan da wata ƙungiya mai da'awar kishin Islama mai ƙarfin gaske ta ƙwace shi daga wurin wasu mayaƙa masu samun goyon bayan ƙasar Turkiya. Wata majiya a wurin ta shaidawa muryar Amurka cewa mummunar arangama ta ɓarke jiya Litinin a garin Afrin da wuraren da ke kewaye da shi, tsakanin mayakan hayar Tahrir al-Sham HTS da mayaka masu samun goyon bayan Turkiya din da aka fi sani da baradin al-Shamiyya. HTS wata babbar kungiyar masu da'awar kishin Islama ce wadda ke iko da lardin Idlib na arewa maso yammacin Syria. Kungiyar wadda a da ake kiranta kungiyar al-Nusra ita ce babbar kawar al-Qaida a Syria kafin shekara ta 2018 lokacin da ta yanke hulɗa da babbar kungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa ɗin. Amurka ta ayyana HTS a matsayin kungiyar ta'addanci.
Yanan jima kaɗan Ibrahim zai sake da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ce kusa ya ɓarke tsakanin babban hafsan hafsoshin rundunonin sojojin Najeriya General Lucky Irabo da kuma babban lauya ɗan gwagwarmaya Chief Femi Falana dangane da ƙone wani babban jirgi da ake zargin na ɓarayin man Najeriya ne. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya General Lucky Irabo ya kare matakin da sojojin kasar suka dauka na kai farmaki tare da kone wani dan kareren jirgin ruwan nan da aka samu yana satar gurbataccen a cikin ruwan Najeriya. Bayan da ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar Aso Rock da ke nan birnin Abuja, shugaban sojojin Najeriya ya ce barayi ne fa aka kama suna tafka satar dukiyar kasa. A don haka ai ba wani abin da ya cancance su illa a kone duk wani abin da aka samu suna tafka wannan laifi da shi. To sai dai kuma babban lauyan dan fafutuka Chief Femi Falana ya ce kona wannan jirgin ruwa da sojojin suka yi shi ma babban laifi ne, har ma ya nemi shugaban kasa ya soke babban hafsan rundunar tsaron.
Chief Femi Falana ya ce babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya General Lucky Irabo ya fito fili ya ce suna da ikon kona wannan jirgi. A wace ayar doka aka ce haka? Ni kuma nake cewa a ƙarƙashin dokokin aikin soja sashi na 111 kona jirgin ruwa ko wani gini babban laifi ne, ta yadda in har an tabbatar da laifin akan mutum to hukuncin sa daure rai da rai ba kuma tare da zaɓin biyan tara ba.
Barista Yakubu Salih Bawa masanin dokoki ne a Najeriya.
Abinda yake doka take duba a kowane lokaci ba abinda mu muka ga ya cancanta ba ko kuma yayi kyau ga yanayin da muka samu kanmu a cikin al'amuran da muke duba. Dole a tsaya a duba me doka ta tanada akan kowane irin yanayi. Ai dokar nan abinda tace shi za a yi shine ya kamata, ba abinda kai kake tunani a bisa ga training ɗinka ba na soja. A'a, me doka ta tanada to gaskiyar shi ne fi sabilillahi, kuma abinda doka ta ce shine idan an kama mutum yana aikata laifi kada a yanke hukunci a kansa. So idan ka duba wannan abinda Femi Falana yake magana, wato senior advocate of Nigeria kenan, cewa doka bata ce a yi haka ba, to zaka ga cewa shine yake kan gaskiya kuma yake kan. So idan za mu duba mu kawo duka abubuwan da aka yi ko kuma cece ku ce da nayi, za a ce to Femi Falana ya fi shi Lucky Irabo general gaskiya domin doka ba haka tace ai ba.
Shi ma masanin tsaro Dr. Kabir Adamu ga yadda ake kallon al'amarin.
Akwai tanade-tanade a cikin dokoki na ƙasa waɗanda suka tanada cewa ababe haka a kama su a aje su a rumbuna ajiyar sheda irin wannan don gabatar da su a matsayin sheda a lokacin da ake hukuntar da mai laifi. Idan misali wurin kare kansu ko kuma wani dalili wanda zai kai ga rauni gare su, to suna ya ɗaukan mataki na ko ɓata abun ko lalata shi.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina, hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labari. Wato kallon
Mr. Filu, yayin da yakin neman zabe ke dada kankama a siyasar Najeriya mai shirin gudanar da babban zabe baɗi, dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Atiku Abubakar ya ziyarci ɗaya daga cikin muhimman jihohin Najeriya a siyasance kuma cibiyar siyasar arewacin ƙasar wato Kaduna. To sai dai tawagar yakin neman zaben na Atiku ta ce sai da ta yi tsayin daka. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara.
dama dai tun farko jam'iyyar PDP ta koka game da rashin amince mata don yin amfani da filin wasa na Ahmadu Bello da shi ta nema tun a farko sai kuma gashi bayan taro yayi nisa ana ta jawabi wasu matasa sun fado gurin da suka so su tashi taron baki daya kafin matasan su afkawa taron dai sai da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar ya sha alwashi
jama'an Kaduna mun zo mu dauka muku alƙawari idan kun sake goyon bayan mu na daya rashin zaman lafiya da ake fama da shi a Kaduna wallahi tallahi za mu yi magani shi na biyu rashin ayyukan yi da matasa suke fama da shi mun dauki alƙawari da gwamnatin tarayya da gwamnatin Kaduna da kuma yan kasuwa za mu sake farfado duk ma'aikatan textiles da kuma waɗansu kamfanoni wannan alƙawari ne na uku na hudu hanyoyinku da suka ɓaci ta yaɗa ku da Jos za mu kammala ga ku ga Allah ga shaidu
shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Iyochia Ayuma ya ce jam'iyyar shi ce ta sallalurar Nigeria kuma ya ce tana dauke da magani
ba wanda zai hana ku zabe wanda za ku zabe abokina Atiku Abubakar shine zai gyara muku kasa kowa da kowa ya san cewa yanzu kasa mu ya lalace
game da harin da ya kusa tashin taron jam'iyyar PDP a jihar Kaduna kuwa magatakardan jam'iyyar na jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Ali Usona ne yayi bayani akan abin da ya faru
muna tsakiyar taro kawai wasu ƴan ta'adda ƴan wasu jam'iyyar suka zo kawai ganin in an bar wannan taron saboda irin mutanen da suka hadu a wurin kawai shikenan jam'iyyar PDP daga nan an gama zabe shine suka so su ga sun tada taron ko sun hana a gudanar da taron amma muna yaba ma jami'an tsaro bisa matakan da suka dauka tunda a yanzu haka sun kama wasu kuma za san bayanin zai fito da
yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna dai ya zo daidai da ranar da wasu kungiyoyi guda shida na arewa suka gayyaci ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Sanata Bola Ahmed Tinubu da kuma na jam'iyyar Labour Mr. Peter Obi abin da ya sa garin Kaduna ya cinkushen da yawan mutane suka dinga tafiya a kas
a gaida Isa
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla yanzu kuma sai jihar Adamawa inda ƴan sanda suka kama wasu mutane da suka safara kasusuwan mutanen da suka tono domin sayar da su a Najeriya wakilinmu Muhammad wato Lado Salisu Muhammad Garba daga Adamawa na dauke daga cibiyar gaban wannan rahoton
Bendina ƴan sanda a jihar Adamawa dai ta yi nasarar kama wasu mutane wanda suka taso daga kasar Kamaru da kasusuwan mutane. Alamu dai yana nuni da cewar mutanen suna zuwa makabartu ne su toni gawawwaki da suka riga suka zufa cikin kaburrukan su ko ko in ce kushewa. Lamarin da ya janyo rundunar ƴan sanda suka yi rabda su a jihar Adamawa a iyakar tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Kamaru da ke karamar hukumar Fufore a jihar Adamawan. Kamar dai yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Adamawan SP Suleiman Yaya Guroje ya shaida min cewar
suna dauke da kayukan mutane da kuma kasusuwan mutane wanda suka je suka tona ne a cikin makabartan a wani kauye a cikin Kamaru domin su kawo shi nan cikin kasar Najeriya sayar Allah cikin ikon sa aka kama su da kayan mutane guda biyu da kasusuwan mutane bila adadin kuma ya kara tabbatar mana da cewa kabaruburan da ya tona kamar kabarbura ne guda biyu inda ya kwashi kasusuwan din
yajin sulban ɗaya ne daga cikin waɗanda aka kama da kasusuwan mutanen a nan gida Najeriya ya koyi bayani lokacin da kakakin rundunar ƴan sandan jihar SP Suleiman Yaya Guroje yake tattaunawa da shi ta harshen fulatanci wanda yace
ina murajin sil
limon awadi jonta limon da nangi mabe majum
be iyal gudu
kai iye hi me didi
me didi kici fere laminu manno
ya je ne ya tona makabarta amma shi idan ya tona sannan ya ga gawan da danyen sa bai iya yankawa amma idan yana neman gawan ne da ya riga sufa sannan kuma ya tone yana kwasan kwasusuwan din kuma da kai din domin ya zo ya sayar
na biyu daga cikin wanda aka kama a nashi bangaren noje kwaje kwaram shi kuwa kowa cewa yayi
sai kawo ummi chullire umugo a chullire wargo na koro fitu ummaro yota gombi dai gobe wallo sai o wari be akwaciro
ina zaune ne a gidana yazo ya tadda ni da wannan akwatu mai dauke da kashoshuwan mutane da yawa a ciki da ma kayukan mutanen daga bisani dai matata ta dafa mana abinci muka ci muka dauki kashoshuwan mutane dake cikin wannan akwati muka fita da shi a cewar noje kwaje kwaram duba da cewar sun riga sun ambaci sunan Dauda Yakubu shine wanda suka kawo masa wannan kashoshuwan mutane da nufin ya saya har ma ya Jim Silvan yace sun ma yi ciniki da shi akan kudi naira miliyan 5 na sefa wanda ake zargi da sayan kashoshuwan mutanen ya sheda mun cewar
ana zargina da sayan kasusuwa na mutane shi wannan bawan Allah shi zai same ni dauke shi muka je muka zauna nace wannan maganan da yake yi jiya Alhaji Bakari yace mu saurare shi don da ni da shi lokacin da Alhaji Bakari yake mu saurare shi maganan da yake yin nan ina so mu zo mu saurara sai nace masa ni ban taba jin ana wani harka ma da kashin mutum ba gaskiya ban ko taba jin wannan labarin ba to wannan shine abin da yake tsakanin na da su
rundunar yan sandan da ya ta gabatarwa yan jaridu waɗannan mutanen ne a ofishin su dake Jimeta fadar jihar Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gai da Lado Salisu Garba idan aka biyo mu a shirin hantsi da karfe 8 za a ji cewa hukumar zaben kasar Niger Sani ta fara gudanar da rajistar yan kasar dake zauna a kasashen waje don gudanar da zaben wakilai guda 5 da za su wakilci al'ummar kasar Niger dake zama a ketare sai a biyo mu domin jin wannan rahoton a shirin mu na hantsi to shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:39:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a Niger za ku sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma sai shirin
saka mai wuya
sunana Muhammadu Murtala Yusuf Tama to batu ake na maganan farmaki daga kaiwa Fulani a kudancin Najeriya magana ta gaskiya wannan magana ce kawai ai akwai doka da oda a kasan ba muna zauna bane karar da idan aka ce mutane su dinga kai farmaki dan wasu sun yi laifi to aka ga sai jawo kalubale kasa ba ta zauna lafiya ba tunda Najeriya dukkan mu Najeriya ta da kowa da kowa ne ko babu kabilar da ba shi da juna ba kowa yana nan sangari wannan nan sangari wannan nan sangari ba zai wanda suke laifi tsare kuma ce zafar wa mutane baki dai ba ai bibiye wannan bai kamata ba ni ana tunanin sannan kuma suke cewa suna iranin suna zaton idan Fulani suka kidnapping ana zuwa ana daidaita da shugabannin su ana daidaita ina gushitin sannan sa ko mutane wannan ba gaskiya bane in kuma gaskiya ne sai a je a shigar da report idan an tabbatar in yazo ita gwamnatin jiha ko ta tarayya sai ta shiga labarin abin suka tabbatar da gaskiyar al'amari amma dan wasu tsararren mutane sun yi laifi wasu ce za su je su dauki mataki wannan shi yake haifar da rashin zaman lafiya a ƙasa
sunana Isaka Dogo Ango gaskiya abin ba dadi koda zargi ne koda gaskiya ne gaskiya mu abin bai mana ba saboda duk abin da ke kawo tashin hankali ba san mu muke sai dai in Allah ya kaddara a ce haka ne amma in haka ne kuma to a duba tsakanin su koda su ne suke yi da a duba in sai kuma a nema sasanta a gyara a zanna lafiya saboda zaman lafiya shine gaba kar mu sa mu sa hankali ba babban duciya muke a sai mun yi kudi a bai fa a wannan ba hujja bace mu duba a hankali inda sarkin Fulani zai gyara ya duba yaransa ya yi musu gargadi in su ne kuma su daina ko ba gaskiya ta Allah ba amma kuma ba su bane to Allah fi shi sai masa ne
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sado mu duk wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a cigaba da muhawara da muke ji dangane da makomar rikicin Fulani a Najeriya din yau zamu tabo batutuwa da dama da za su hada da batun makomar ruga ta Fulani din abinda aka dade ana cewa yana daya daga cikin bangarorin da suka jami matsalolin da ake gani sannan kuma ina maganar wato ilimin nan da su Professor Jibril Aminu suka fito da shi shirin ba da ilimi ga Fulani wanda aka watsar da shi maido da shi zai taimaka wajen shawo kan wannan lalura ta yanzu sannan kuma ina maganar wato tasirin wannan rikici dangane da rikicin da ake samu tsakanin su da su Fulani din na Najeriya, musamman wanda suke kudu da wanda suke arewacin Najeriya da yadda suke kallon lamarin. Zamu kuma tabo wato martani da mutane suke mayarwa game da kokarin da Sheikh Malamin nan na Kaduna Sheikh Ahmed Gumi yake yi na saduwa da Fulani a cikin dazuzzuka. To ba ta da bata lokaci ba ga baban gida ta da bakin sa.
Abin nan fa ga baki ɗayan shi in ka tattara abin da ya shafi ilimi ne. Yau idan aka samu gwamnati ta tabbatar musu da abubuwan da ya kamata, irin su burtalolin su da irin su me yake da suna, irin su inda za su kula da dabbobin su, shine kaman abin nan wanda gwamnatin tarayya ta yi magana a kai abin nan
ruga kenan ko
yawa ruga kenan. So kaga duka waɗansu abubuwa ne wanda yake haƙoƙi ne nasu wanda gwamnatoci ya kamata su yi, amma yau saboda ana tunanin ba za a samu wani abu a gurin su wanda ya shafi kudaden shiga ba, so ba wanda ya damu da wannan kawai. Kuma inda za su yi haka din nan ne ma za su fi samun kudin shiga, saboda kaga farko dai masu wutar lantarki za su samu, masu yin yogurt din nan za su samu amfani a gurin, sannan kuma su kansu Fulanin kuma za su kuma amfana da abubuwa na jin daɗin rayuwa. To amma yau duka in ka tsaya ka kalli arewacin Najeriya babu waɗannan abubuwa. To su kuma kudancin sai suna kallon yin wannan gagen da ake magana, sun ɗauka ba wani abu ne wanda ya shafi na mai kiwo ba, sai daga baya ne ma suka ma fahimci to ai duk wanda yake kiwo ko kaji kake kiwo ka zama makiyayi kai ma. Wanda yake kuma shine abin da ya kamata a ilmantar da su tukunna su fahimci menene ma rigan ma tukunna. Amma ina tabbatar maka wajibi ne fa gwamnati ta sake tukin baya, shine ta dawo da maganar nomadic din nan, domin yana da muhimmanci fiye da yadda ake tsammani. Mun yi bincike mun fahimci kudaden da ya kamata a basu na su rika gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu na abin da ya shafi harkokin Fulani, saboda an yi su ne kawai akan abin da ya shafi makiyaya. Sai sa aka ce riga. So kuma sai suka kasance ba kuɗin da za su yi wannan aiki. Su nasu ne kawai su gina makarantu ne, amma kuma ɗaukan kuma malamai da kula da malaman duka kuma na gwamnati ne. To shine sai muke gani idan aka shigo kuma da bangaren da yake ba da ilimi na abin da ya shafi sanin Allah da kadai kashi, da kuma in ka ai kashe mutum bai maka komai ba ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga hukuncin shi, in ka yi kaza ga abin da Allah ya ce, duka sai aka rasa waɗannan abubuwan da baki daya. Sannan kuma da maganar shi na maganar zamfara, akasarin zamfara Fulani ne. Cikin kashi 100 kusan 90 da wani abu duka Fulani ne. To amma abin da ya faru da jihar Zamfara, su ne suka rika cutar da junansu, domin mai kamar yadda ne muka magana baya suke sace shanun junayensu. Domin mai saboda na ga wannan ya fi ni yawan shanu ya fi ni arziki kenan, saboda Bafulatin yana kallon yawan shanun shi ne arzikinsa, shi kuma wancan mai yiwuwa bai kai shi ba. So kaga duka a nan gun sai ana ta samun rigingimu suna ta kashe junansu, ko kuma ana ta kuma sace shanun ana ta tafiya da su kudancin kasar nan ana sai da su. So amma idan gwamnatin za ta zauna ta yi taro musamman a kan abin da ya shafi harkokin Fulani, shine a fitar musu da burtali kuma a samar musu da rugagen nan. Sun da gwamnatin tarayya da ta ce za ta yi, ya zama wani abu ana gani za a ɗiba kuɗin ƙasa a yi ma waɗansu mutane waɗanda ana kallon kaman su kansu ma ba su ma da mahaƙi ma a ƙasa, wanda mu kuma muna gani ba daidai ba ne, domin kundi ne na tsarin mulki ya ba da wannan dama. Kowane ɗan ƙasa yana da ƴanci abin da aka yi ma wancan yankin a yi ma kuma wannan yankin. So wannan shine abin da ni nake kallon ya kamata kenan ita hukuma ta yi. Sannan su kuma Fulanin da shugabanninsu fa na gaskiyan ba waɗanda suke zalunta suke cutansu ba, na gaskiya su sa su a hanya, su nuna musu kuma mahimmancin zaman lafiya da kuma mahimmancin rike mutuncin kai, saboda da an san Fulani da kawaici da kuma kunya da sauransu. To amma yanzu ina ta
Sai bari mu ji abin da sarki zai ce. To sarki, akwai mataki da sanannen malami addinin musulunci na wato Sheikh Gumi yake yi na shiga dazuzzuka domin ilmantar da Fulani da kuma neman sulhu. Ya kuka ji game da wannan mataki da ya dauka?
To ai mataki ne mai kyau, tunda mutum da zai shiga da zai da neman sulhu, kuma nabi kuma zai koyar da addini, kuma dama addinin shi yake so dama koyar masa gaba da su gane yamma. Wannan abin da yake yana da kyau. Naji wasu kuma suna karkatar da abin, saboda kanan duk lokacin da mutum yake zo ya bin kirki, kuma sai ga wasu shi korin magana da suna so su wanda yake nuna abin da yake nan ba daidai bane. Abin da yake gaskiya yana da kyau, don haka ne wannan abin da muna abin da ke faruwa, tun da abin da ya zama haka ya kasance gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su karfafa wannan abin karfi, su ba shi karfi sosai. Kuma gwamnati yanzu tun da abin ya karanta ka, ya kamata ta nemi kungiyoyi, ta zauna da su kungiyoyi, na tabbatar da su kowane yanki, tunda kowane wuri akwai hardo, a zo a zauna da su, inda ka zauna su a ganga musu abin da ya kamata su zo su yi, saboda idan su ina kamar su karfi su hardo za shi ko ina lungu zai zo ringa taro da sauran hardo kamar yadda muke gudu can. Idan aka yi haka, tunda kowane ya san kowa, idan aka yi haka, to wannan abubuwan da ke faru, wannan bugi-bugin da sauransu gaba daya, wallahi gwamnati ta shigo ciki ta taimaka masu kungiyoyi da za a samu nasara kan lamarin. Amma ba zai abin kawai karar zubi a tura ma'aikata ne ne daga yanar.
Sai dai sarki, ya kamata ka fahimci kungiyoyin ku na can kudanci gaban suke da kungiyoyin da suke nan arewacin Najeriya. Ku kuna can ne kuna kokarin kare muradin naku al'umma, su ne Fulani din nan makiyaya. To amma mu kuma namu na nan sai ya zama ma sun koma suna zaluntan Fulanin ne. So saboda haka akwai bambanci, shi yasa ka ji na ce maka kungiyoyi na gaske. Wannan abin da shi Dr. Gumi ya dauka, mu muna gani kamar aikin yayi mashi yawa. Wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin, gwamnati ta shigo ciki. Menene gwamnati ta shigo ciki? Wannan nomadic din nan dai da ake kallo, saboda ai kana nan, doka ta kasa ne ta kafa ta. So menene amfaninta? Da sai ya koma ya hada kai ma da ita domin a samu abin da ake nema. Amma idan shi kadai ne zai rika kaiwa yana komowa, ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba. Domin me? Saboda ba ta dauki abin da muhimmanci ba. Amma idan wannan aka ce ma'aikata ne gabaki daya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi Fulani makiyaya, mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema. Amma mutum guda ɗaya da dauki gabaran yin wannan aikin, mu muna gani kamar aikin zai yi mashi yawa.
To amma Aji Musa, ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma, yasa shi doctor ya ce bar gara a fara da wani wurin, watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin.
Ai, gazawan gwamnatin shine nake gaya maka, rashin ba su kuɗaɗen da ya kamata na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi, gashi nan an rubuta nomadic din.
To gaishe ku malamai, to nan za mu tsaya sai mun da muku makon gobe, muna da shiri ɗaya da ya rage mana a wannan muhawara din. Ya za madadin su bakin namu, Alhaji Salisu Garba sarkin Fulanin Shagamu, da Alhaji Musa Zika na kungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin bil'adam a duniya, tare da ita Grace Abdu da ta taimaka wajen haɗa shirin, da kuma musamman shi Babangida Jibril da ya shirya muhawara din, Aliyu Mustapha sakwatani a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
To madalla, don ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Wasu dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku sun mutu, sannan wasu uku kuma sun samu munanan raunuka bayan da motarsu ta taka wani bom haɗin gida a arewacin Mali jiya Litini, a cewar wani mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya. Mayaka masu da'awar kishin Islama, waɗanda wasunsu ke da alaƙa da Al-Qaida da ISIS, sun ci gaba da tawaye da makami a arewacin Mali a tsawon shekaru kimanin 10 da suka gabata. Dakarun tabbatar da zaman lafiya ɗin na sintirin bankaɗo na kiya ne a cikin al'ummar Tasali da ke yankin Kidal na arewacin ƙasar, lokacin da aka kai masu wannan harin. A cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Stephen Dujarric ga manema labarai.
To madalla, masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu damu ku da wani sabon shirin da zai zo kuma da ƙarfe 8 na wannan safiya. wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin za a zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin voa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da shine gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Karam ni Sarki Hashim Gumel da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.